الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يوم جواتن رمضان نوانا شكرا تهجر عن النبي صلى الله عليه وسلم تدبو بالأريخ الثلاثين ranar da sai daidai da 31 ga watan 9 na shekara ta ga watan 8 na shekara ta 2009 ta miladiya, zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin azumi a wannan masallaci mai albarka na al-furqan. Zamu tashi aya ta 165 a cikin suratu ali imran in Allah ya so. Zamu fara da amsa tambayoyi na ƴan uwa da suka rubuto jiya. Wannan yace yana so a faɗakar da Jami'ar Bayero ta Kano akan hoto na X-ray da wato gwaji na lafiya da aka yi ma ɗalibai. Ya ce wai akwai wata yarinya da take labarin cewa ita da za a yi mata sai da ta tuɓe rigarta gaba ɗaya, kuma namiji ne ya duba ta. Saboda haka ya ce a faɗakar ko da Allah zai sa jami'an wannan makaranta su ma asibitin da mata za su je asibitin da waje su ware waje a asibitin da mata za su je daban maza ma daban, tunda take da ikon ware asibitoci da ake yi wato na dai fahimci abin nan ɗinsa. To irin waɗannan labarurruka idan sun tabbata yana buƙatar a tabbatar tukuna. Idan har sun tabbata, wannan ya saba koyarwar musulunci. Mace al'aura ce da bai halatta a ga al'aurarta ba sai a halin larura. Sai a halin larura. Shi ma a halin larurar sai idan babu mace wanda ya ce za ta ga al'aurarta. Amma kun ga wannan shi ne yake lallaita mana ɗin kan cewar dole mu tashi mu wannan karatu. Dole mu tashi mu nemi wannan ilimin. Abinda ba zai yiwu mu cika addininmu da shi ba, shi ma ya zamanto dole ne sai mun yi shi. Ba zai yiwu mu cika istiqama wajen da'a ga Allah ba, na cewa wato matanmu mu tsare tsarecin su sai idan mace ce kwatankwacin su za ta duba ta. Amma idan ba a yi karatun ba, ina za ka samu macen da za su duba ta? Dole sai dai ya zamanto cewar shi ne yin yana saɓa ma Allah, ita ma kuma tana saɓa ma Allah, domin idan akwai kusuri in akwai wato sake duk a cikin laifi ake. Yanzu nan wajen sha'anin ultrasound ɗinnan da ake yi, akwai wani mai yin ultrasound da nake tambayarsa cewa ai babu mata ne da suke yin wannan? Ce ai duk Kano babu mace wadda suke yi, sai maza ne suke yi. To duk yawan matan namu duk karatun da suke yi a ce kishin musulunci bai sa wato mutuwa su koyo irin wannan ilimin ba, domin yanzu ya zama kanta sun tsare a mutuncin iyalanmu a ƙasar wannan. Ko a waɗansu ƙasashen na musulmi sukan ɗauko mata ko da kafirai ne domin su zo su yi wannan. Rashin kishi ba abin da yake kawo rashin kishi sai wato dakushewar imani a zuci. Dakushewar imani shi yake kawo rashin kishi da sabo da cin haram. To la'alla wannan shi ne ya sa ya zama to kanta ba ma damuwa matan namu su je su tuɓe tsiraicinsu a gani a cikin asibitoci, wanda yake wannan mafasid ne da dama. Wannan kuma insha Allahu za a kaddamar da wannan ga waɗanda suke za su binciki abin, musamman jami'an harkar asibitin shi jami'a ɗin. Domin in wannan haka yake, to lallai ne wato a yi ƙoƙari a gyara daidai gwargwadon iko. In za a iya samun mata ɗin su yi su yi, in ko ba za a samu mata ɗin ba, to ɗalibai mata ɗin a tura su inda za su je su yi a wajen da yake mace za ta yi musu. Wannan yake cewa an faɗa a wajen karatu cewar duk wanda ya yi wa iyayensa sadaka to Allah zai sa a mizaninsu. to menene bayani akan matsayin waɗannan sadakoki da ake yi wa mamacin wato mamacinmu sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in sadakar shekara menene asalinsu wannan duk ba su da asali ba su da asali bid'a ne maimakon mutum ya samu lada sai dai ya saba ma Allah a cikinsu idan za ka yi sadaka ba tare da ƙayyade rana ba ita ibada in aka ƙayyade ta da sifa ko da lokaci ko da wuri to in dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ƙayyade wannan ba ya zama to an kirkiro wani sabon abu a cikin addini ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin nan namu wanda baya cikin sa to wannan abun wato wannan abun ba za a karbe shi ba an mayar masa shi ba zai je ko ina ba don haka sadaka ga iyaye aiki ne na bir aiki ne na nagarta aiki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu sai na zuwa ga mamacin hatta bayan mutuwarsa sawa'u wanda ya masa sadakar da ne jika ne kani ne wane aboki ne musulmi ne wanda kawai yana so da yayi ihsani gare shi ko waye ne sadakar ladan zai sai ya zuwa gare shi to amma in aka kayyade da waɗansu ranaku to wannan wata shari'a ce aka zo da ita sai ya zama to gidaya shi yasa malamai suke inkarin wannan kuma la'alla yana ɗaya daga cikin wato sharrin da yake cikin wannan shine waɗansu malamai sun kwaɗaitar da abin tsayin wannan sadakar domin abin da ake kawo musu in an yi wannan sadakar za a aiko musu gida shi yasa malamai suka rinka inkari daga cikin malaman da suka rinka inkarin wannan akwai malam Muhammadu Salga shahararren malamin fiqhun nan a nan Kano wanda ya zamani da sarkin Kano Abdullahi Bayero ya ce duk malamin da yake cin wannan sadakar haram yake ci duk malamin da yake haram yake ci kuma ya yi rubutu akan haramcin waɗannan sadakokin cewa ba su da asali a cikin shari'a wanda ilimi da ba haka ya nuna shi saboda haka lallai a guji wannan kuma sai an yi da gaske saboda yawanci za ka ga sai a rinka ganin musamman idan iyaye ne suka mutu sai a rinka ganin ɗa bai isa matuƙa wajen yin nagarta ga uwarsa ba ko mahaifinsa idan ya ce ba za a yi wannan sadakar ba sai a ga kamar wata rowa ce ko rashin son su ne ko rashin tausayin su ne ko rashin biyayya ne a gare su biyayya a gare su shine ka yi sadakar inda ta dace kai inda ya dace kuma ita sharadin sadaka dama ta zama to an yi ta ne khalisan liwajhillah ka boye kan masu sani ne to da abin da za su faɗa su faɗa dama idan kace za ka bi Allah dole sai jarabawa ta zo maka sai kai hakuri akan abin da zai same ka na ibtila'i haka dalika sauke alqur'ani kashi biyu ne mutum ya sauke alqur'ani yayi addu'a Allah ya yafe ma shi wannan mamacin wannan zai amfani shi ko shakka babu amma ya sauke alqur'ani ya ce Allah ya isar da ladan ya zuwa gare shi to wannan ba shi da asali a cikin ayyukan magabata domin ba sa yin sauka alqur'ani ko in sun yi sauka alqur'ani ba sa cewa Allah ka isar da ladan wannan sauka ta mu garan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko garan sahabbai ko garan iyayena ko garan malamaina da sauransu kamar yadda shekul islam ibnu taymiya a cikin fatawa ya wannan bayani amma sauke alqur'ani kai addu'a cewa Allah ya gafarta musu Allah ya haƙa kabarinsu kai musu addu'a bayan saukar wannan zai amfane su amma kan ka ce Allah ya isar da ladan to kana da iko ne akan wannan ladan balle kana ka ce har za ka yi cuta da shi lada din da Allah madaukakin sarki ya baka ai ba lada ne wanda yake kana da ikon kai tasarrufi akan sa ba ka ce ba na san ladan Allah ga wanda za ka ba mu kana ma da tabbas cewa ka samu ladan ba bainar hautuwar raja kake ba to sura ta uku ita ta fi muni shine a yi jinga kan a yi sauka alqur'ani domin ladan ya isa zuwa gare su domin na farko wannan jingar da aka yi batila ce wannan jingar da aka yi ba ta inganta ba kudin da aka biya batil ne bai halatta a ci wannan kudin ba domin ka yi jinga a cikin abin da yake ba a yin jinga da shi domin jinga kana yi ne a aikin da kake za ka san amfaninsa kuma za ka iya bada amfanin amma karatun alqur'ani amfaninsa shine idan aka yi shi fi sabilillah to su kuma wanda ake jinga da su sun yi ne domin wannan kudin saukar da za a ba su kowace sauka akwai kudinta a lissafa a ba su haka sun su to kaga wannan ya zama to ga baki daya ba fi sabilillah ba babu lada a ciki to kai kuma da kake so a yi wannan domin ladan ne to tunda babu ladan kaga ijarar ta zama to ba ta yi ta zama to ba ingantacce ba kuma yanda wani malamin mu Allah ya ji kansa Sheikh Mahmud Wulzi Zidan a Madina yake a lokacin yana da rai ana cewa duk Madina babu wanda ya san matabar Imam Malik kamar sa Allah ya masa rasuwa yau shekara 16 da suka wuce ya rubuta risala akan wannan kuma ya bayyana hujjoji na shari'a da suke nuna kan cewa wannan ko kadan bai halatta ba to wannan sura ta fi ta biyu mamuni yanda zaka tara mutane ka biya sulada kan waye addu'a Allah ya sanda ladin ya zuwa gare su a maimakon wannan Sheikhul Islam yake cewa ka samu makarantar alqur'ani masu koyar da yara alqur'ani ba wanda ya cancanta a taimaka musu irin su ka dauki kudin a matsayin sadaka ka ba su cewa kima dan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka addu'a ba da nufin kan cewa wannan jinga bane da nufin ka ba su sadaka kuma kana neman a matsayin su na ƴan uwantaka na musulunci da kuma abinda ka gani na kyakkyawan aiki da suke akai kan kana neman su yi musu addu'a yace to wannan sadaka za ta amfane su addu'a idan ta yi za ta amfane su saboda haka mu yi waɗannan hanyoyi waɗanda su ne waɗanda malamai suka bayyana kan su ne suka dace da shari'a su suka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu kirkiro wani abu dan mun ga shine ake yi a cikin al'ada ko kuma shine surar da wato al'umma mutane suka laro a kanta akwai wani fidda'u da ake ba idan mamaci ya mutu kafin abin ne shi sai ya masa fidda'u hailala 70,000 ana zaune kafin a wanke shi a ɗauko shi sai a raba ta cewa wanda aka yi masa wannan hailala 70,000 ɗin kamar an fanshe shi daga wutar jahannama shi ma wannan ba shi da asali hadisi ne wanda yake na ƙarya da aka kirkiro wanda mutane suke aiki da shi wato miyagun hadisai wanda ba su inganta ba su ne suke ɓata addini su ne suke sa ake yin abubuwa wanda ba su da tushe a cikin addini mutane yayin da suke nan a shagaltu da yi masa addu'a shi ne ya fi bisa a sahih yin la ilaha illallah kalmatut tauhid ce akwai lada a ciki to amma kai masa addu'a ba tare da ka ƙayyade wani adadi ba ko kuma kai masa addu'a din Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa amma wannan kayyade adadi da aka yi da cewa idan aka haka Allah zai yanta shi daga wutar jahannama wannan wato dangana abu ne zuwa ga Allah ba ta farke ki sai da ya inganta ba yi ma Allah subhanahu wataala ƙarya ne wannan yace a ja hankalin mata akan wata ɗabi'a ta barin tsirecin su yayin da suka haihu wajen shayar da ƴaƴansu wanda lokacin da suke amare ba sa yin haka amma da zarar sun haihu to ba sa kishin jikinsu Allah ya ƙara mana lafiya baki ɗaya da ƙarfin imani wannan shi ma wato mace bai halatta ta bayyana al'aurarta ba mama wanda take shayarwa mama in za ta shayar yana daga cikin al'aurarta wanda hatta muharramai bai halatta ta rinƙa bayyana musu wato kirjinta ba ta bayyana kirjinta ba don baya daga cikin tana daga cikin al'aurar mughallala wanda ba a so mace a wajen Imam Ahmad tana daga cikin al'aurar mughallala wanda ba a so mace bai halatta ta bayyana shi ga wanda yake ba muharramin bai halatta ta bayyana shi hatta ga muharramin ta ba saboda haka lalle wannan din tambihi ne muhimmi kyakkyawa da ya kamata a kula da shi sannan tambaya ta ƙarshe da zamu amsa a yau wannan har guda biyu ce wannan neman addu'a ne mahaifinsa ba shi da lafiya da abokinsa da sauran 'ya'yan 'yan uwa yana neman addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa ya ba shi lafiya da dukkan sauran musulmi wanda ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu ya ba su lafiya wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad.
إن الله على كل شيء لقد جمعناك بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
Allah ta'ala yake awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Allah yake yayin da musiba ta same ku qad asabtum mithlaiha kun samar da tamkar ta sau biyu akan abokan gaban ku sai qultum anna hadha sai ku ce ta yaya wannan musiba ta same mu wato yayin da musiba ta same ku da kashe mutum 70 daga cikin ku da kuma rauni da aka yi muku alhali ku kuma a yakin Badar kun samar da kwatankwacin wannan mikin har sau biyu kwatankwacin wannan musibar kun samar da shi da ita ga abokan gabanku a yakin Badar shine kuka kashe 70 daga cikinsu kuka ribace 70 daga cikinsu to da wannan musibar ta same ku a wannan karon ranar yakin Uhud qultum anna hadha sai kuka ce tayaya wannan musiba za ta same mu tayaya za a karkashe mu a yi rinjaye a kanmu gashi muna yaƙi fi sabilillah ga annabin Allah tare da mu gashi mu musulmi ne sannan su kuma wanda suka yi rinjaye a kanmu gashi su mushrikai ne tayaya irin wannan al'amari zai samu a gare mu Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ai daga wajenku yake ku ne sababin wannan shi ma tasliya ne ban hakuri ne kan wato ku koma ku duba ku gani ita musibar da ta same ku ai ba don kuna yin jihadi ba ne ba don kuma kan cewar a duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ku sannan musiba ta zo ta same ku ba haka kawai ba ne abin ya faru ku ne kuka sabbaba to a cikin wannan akwai nuna ma musulmi cewa yayin da kaddara ta zo ka koma ka duba sababi ka ga menene ya kai ya zuwa ga wannan domin kai maganin gaba Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum shi ne wannan abin da ya same ku na musibar daga wajen ku yake domin me domin ku ne kuka sassaba ku ne kuka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yi jayayya tsakanin ku har ta kai ku ya zuwa ga kuka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kun ga abin da kuke so dan haka ku koma ya zuwa ga zargin kawun ku kada ku zargi kowa kada imanin ku ya raurawa kada ku shakka akan cewa Allah yana taimakon addininsa yana taimakon annabinsa yana taimakon waɗanda suka kasance tare da annabinsa kada ku shakka a wannan ku koma ku ku zargi kawo kanku inna Allah ala kulli shay'in qadir haqiqa Allah mai iko ne a bisa komai mai iko ne akan ya taimake ku mai iko ne akan kuma ya ki taimakon naku idan kuka saba masa mai iko ne akan ya taimake ku idan ya zamanto cewar wato kun cika dukkan sharuɗan nasara amma kuma ya a cikin hikimarsa in Allah maɗaukakin sarki ya so in Allah maɗaukakin sarki ya ga in a cikin hikimar Allah sai ya hana ku nasara domin ya koya muku wato darasi a cikin rayuwarku shi yasa ne Allah ta'ala sannan kuma ya ce وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين أبن دي ساميكو نمصيبة يوم التقى الجمعان ارانا ده كونجيوي غدا بيو سكا حدو جماعه بيو جماعه المؤمنين وجماعه الكافرين يا رانا ده سكا حدو شي يتشي رانا ياكين احد فباذن الله تو يا سالي كني ده اذن الله ده يردر الله واتو ده قالي ور الله الله ني قال والله ابن يسالي ba din far ba sun karfin Allah ake ba wato kaddara shi ita ko kaddara idan ta zo dole sai dai ka sallama ma Allah dole sai ya faru la mahala to amma kuma a cikin kaddarar akwai hikima akwai daraja duk abin da haka Allah ya kaddaro akwai hikima a ciki to farkon abin da zaka yi idan abin ya riga ya faru ka sallama ma kaddara Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun yace qaddara Allah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddaro abinda Allah ya so haka yake yi in abu ya faru to sai ka koma ka ga ikon Allah ka ga kudrar Allah ka sallama ma Allah ka rusuna Allah kai ne mai cikakken iko kai ne mai yin abinda ka so kuma kai kuma na yarda da yinka to sannan kuma sai ka koma ka duba ka ga hikima menene hikimar da Allah ya yi wannan to shine nan Allah ya ce wal ya'lamal mu'minin domin Allah ya san sani na bayyanawa su wane ne mu'mini na gaskiya wato Allah ya kawo wannan jarabawar domin a bayyana mu'minai na gaskiya wal ya'lam alladhina nafaqu kuma domin Allah ya bayyana waɗanda suke munafinci domin idan da ba dan an yi wannan ba da munafikai ba za a ji sun farfadi maganganun da suka farfada ba da ba za a ji da Allah madaukakin sarki ba zai tona asirin su ba saboda haka a cikin fi'ilin a cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu da Allah zai yi face akwai hikima a cikin sa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kamar yadda aka ruwaito cewa wanda daga cikin halifofi na Banu Abbas kuda ya dame shi kuda ne ya dame shi a kunne ya dame shi a fuska yana magana yana kokari ma ya shiga cikin bakin sa yana kore shi sai ya ce ma imamu Shafi'i yana da ita wai da Allah ne yasa Allah ya halicci kuda ne sai imamu Shafi'i yake cewa domin Allah ya wulakanta masu girman kai a bayan ƙasa domin Allah ya wulakanta masu girman kai a bayan ƙasa domin yayin da kake girman kai kake takawa sai ni da mulki sai gashi kuda ya dame ka baka da iko a kansa saboda haka mulkin ka kawayayye ne na kafashe ne to a komai na Allah akwai hikima in Allah ya kaddaro shi to shi yasa sai Allah ya ce fa bi iznillahi ishara zuwa ga kaddara wannan abin da ya same ku da izinin Allah ne wal ya'lam al mu'mini amma kuma akwai hikima daga cikin hikimar shine Allah ya san mu'mini na gaskiya Allah ya bayyana mu'mini na gaskiya duk wanda suka yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi mutu shaida cewa sun yi mutuwar shahada kuma su ranar alkiyama suna cikin shuhada'u da kuma wanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Talha bin Ubaidillah da irin su Zubair ibn al-Awwam da irin su Sayyidina Abu Bakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Ali da su Abdullah ibn Jubair da sauransu duk su bayyana wal ya'lam alladhina nafaqu kuma domin Allah ya san ya bayyana su wane ne suka yi munafunci munafikai suka bayyana wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u su waɗannan munafikai a wajen yakin Uhud an ce musu ta'alu ku zo qatilu fi sabilillahi ku zo ku yaƙi domin taimakon addinin Allah domin kare addinin Allah gashi an zo ana so a kashe ma'aqilul islam wato inda musulunci ya zamanto ya asasa gidansa za a halaka gidan musulunci za ana nema a kashe annabin Allah a kashe mu'minai to ku zo ku yaƙi domin ku hana wannan ta faru shine fi sabilillahi domin kare addinin Allah da kuma yaƙin waɗanda suka taso ce za su yaƙe shi domin su bice haskensa in aka ce musu ku zo ku yaƙi fi sabilillahi aw idfa'u ko kuma ku ba da taimakon agajin da za ku ije ƙarfin kafire ku tukuɗa ƙarfin kafire shine ku kasance ko ba za ku yaƙin ba ku zo ku zamanto ƴan gadi wanda za ku hana kafire su shigo cikin mu'minai ko da yawan ku ne domin idan kuka zo kuka yawaita taron mu'minai zai jefa tsoro a cikin zukatan kafirai قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم me jawabinsu sai suka ce ai da mun san abin zai kai ya zuwa ga za a yaƙi tsakaninku da mushrikai lattaba'nakum da sai mu jifu amma mun san ba yaƙi za a yi ba sun fito ne dai kawai amma ba yaƙi za a yi ba wannan Allah yana ishara ga abin da ya faru da munafikai karkashin shugabancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka janye yayin da suka zo wannan wajen Ash-Shawt ake ce masa ina nan yanzu wani filin wasa ne na wata makaranta ta secondary ta gwamnati anan Sayyidu Shuhada a hanya mutum zai tafi Badar a titin Sayyidu Shuhada a daidai wannan nan ne ake ce masa don kamar yadda malaman tarihi suka bayyana a waje ne wanda ake kiransa Ash-Shawt waɗansu sun ce nan ne Ash-Shawt din wannan filin waɗansu kuma sun ce a wani fili ne wanda ake ce masa wanda ake yin wanda ɗan scout suke taruwa a lokacin aikin hajji yana nan kudu da dutsen Jabal Dubab wani dutse ne wanda ake ce masa Jabal Dubab a nan na zauna a Madina shekara hudu gida abinda wani dutse ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam anan ake daura cutarsa idan za a je yaƙi a je a yi sansanin musulmi a nan wajen akwai masallaci a wajen yana nan ana ce masa Masjidur Raya cikin masallatan da Umar ibn Abdul Aziz ya gina ne domin ya tabbata waje ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a nan to kudu da shi kadan daga gefen dama akwai fili yana nan wanda ɗan scout a lokacin aikin hajji nan suke zuwa su yi sansaninsu domin su ba da gudunmawa ga alhazai to waɗansu sun ce a nan ne Shawt ɗin a nan ne shi Abdullahi ibn Ubay ya janye rundunarsa to yayin da ya janye sai Abdullahi ibn Amr ibn Haram baban Jabir ibn Abdullahi al-Ansari sai ya ce masu me ya same ku yaya za ku kyale annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za ku dare ku bar musulmi ku tuna alƙawarin da kuka yi ku zo ku yaƙi domin ku kare addinin Allah in ma ba za ku yaƙi ba ku zo ku yawaita zaman ku yawaita rundunar domin wannan ya zamanto ya tunkuɗe kafirai daga gare mu kun ƙara mana kun cika mana ido sun sa wato mun cika ido ga kafirai sai suka ce ai ba yaƙi za a yi ba in da mun san yaƙi za a yi in mun san za a yi yaƙi ai ba za mu kyale ku ba wannan mun yi ne domin ba a bi ra'ayinmu ba tunda ba a bi ra'ayinmu ba shi yasa muka janye amma in mun san yaƙi za a yi za mu kasance tare da ku Allah ta'ala ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana kusancin su ga kafirci yafi kusancin su ga imani wato munafincin su ya bayyana domin munafiki shine wanda yake a zuciyarsa akwai kafirci a zahiri yake bayyana imani to Allah madaukakin sarki in ya kawo jarabawarsa sai kaga sai ya bayyana kafircin masu boye kafirci a cikin zuciyarsu shi yasa Allah yake hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a yau sun fi kusa da kafirci bisa kusancin su da imani domin gashi nan sun bayyana ba sa su ce an ce musu ku zo ku taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo ku ba da kariya ga musulmi suka ce ai ba yaki za ku kyale mu ba wannan zami ba to in ba munafiki ba waye zai mu addinin musulunci haka lokacin da ake bukatar sa kan taimakon addini shi kuma ya nuna kan cewa ba shi da niyyar yayi wannan to dama wannan shine hikimar jarabawa da Allah ta'ala ya kankawo in jarabawa ta zo Allah madaukakin sarki na kawo jarabawa ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wal yumahhisal mu'mini domin Allah ya tantance mu'minai ya tantance mu'minai wato zunubansu wato ya tsarkake shi daga gare su daga cikin waɗannan zunuban sannan kuma ya tace su daga cikin munafukai ya zamanto su masu gaskiyar imani sun bayyana waɗanda kuma suke imanin su a harshe kawai yake sai dai magana amma sun kulla kafirci a cikin zukatansu su ma Allah madaukakin sarki ya bayyana su hum lilkufr yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana sun fi kusanci da kafirci bisa kusancin su da imani wanda yana daga cikin kusancin su da imani din da suke cewa launa alamu qitalan lattaba'nakum da mun san yaki za a yi da mun bi ku bayan kuma sun san cewa tabbas yaki za a yi domin me zai fito da Abu Sufyan da shi da rundunonin su bar Makka su zo su zauna da tanadin yaki sannan ku ce ba ka tsammanin za a yi yaki gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mu'mini su ma sun fita sun je za su kusance su sannan ku ce ai ba yaki za a yi ba abin ai ba wasa bane ba drama bace saboda haka shi kansa wannan maganar shaida ne akan kafircin shi sannan Allah ta'ala yake wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine yafi kowa sanin abinda suke boyewa a cikin zukatansu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah yake suna faɗi da bakunansu abinda ba shine a cikin zukatansu ba wato Allah ya yi musu shaida yin shaida akan ƙaryarsu sun san cewar yakin za a yi amma suna faɗa ne domin kawai a yarda da maganar su a kyale su ba wanda ya iya kawo uzuri irin munafiki ai wallahi kaza ne ai wallahi kaza ne ai kaza fitaran kuwa duba lokacin da aka yakin Tabuk يعتذرون إليكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. أما المؤمنين إن شاء الله كما ينبغي فاروقا وندست تخلي في لوكس يجي أهود أنا يجي تبوك سكاء سكاء والله يا رسول الله ما دون أذن مؤمنين هكذا يإفراد جدا من دون فعل أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ما يدنا يليك يا الله shi kenan kai ishirati da Allah kuma yayin wallahi kuma kace ya ce maka amma yayin da zaka zo ka koyi wai kace kai mutane kake gani kada a zarge ka a karbe ka baka duban Allah idan mutane suka karbe ka Allah kuma ya kai kuma ba karbabbe ne ba makubuli bane a wajen Allah ina mutanen da menene karban mutane wani amfani karban mutane zaka yi karbar da yaddar da mutane suka yi maka in Allah bai yarda kai ba wani amfani zaka yi maka to shi yasa ala sai daga cikin alamomin munafikai kenan kasratul a'da hanzari iri iri dukkan nau'in hanzari sai su kawo duk domin me domin su addini ba dan Allah suke ba dan mutane suke su suke mutane su amince musu su suke mutane su nutsu da su ba ne ma suke Allah ya karbe ba ne ma suke Allah ya yarda da su ba to wanda yake wannan shine babban bambanci tsakanin wato mu'mini na gaskiya da kuma munafiki shi yasa sai daga cikin abin da yake zai tabbatar maka da imaninka ya ce musulmi shine idan kai kuskure kai ikirafi kai yadda cewa ka saba ma Allah ka nemi gafara Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Aisha ya Aisha innal abda idza asrafa bil dhanb thumma taba ila Allah taba Allah alaihi bawa idan ya yadda yayi laifi wajen Allah ya nemi tuba Allah ya nemi Allah ya karbi tubansa Allah sai ya karbi tubansa dunan kaga sai Allah ya tona musu asiri yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadi da bakin su abinda ba shine a cikin zukatar su ba wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine yasan abinda suke boyewa to tunda ku Allah ne ya sani kaga ko ba zai ko ba jama'a Allah zai bayyana shi ga mu'mini kamar yadda yanzu Allah ya bayyana shi mu'mini suka sani kuma zai musu uquba akan wannan har wa yau ga wata sifata su alladina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu su waɗannan munafukai su ne suka ce ma ƴan uwansu wato ƴan uwansu ƴan danginsu da ko mutanensu wanda suke tare da su wa qa'adu alhali sun zauna sun ƙi fita jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa law ata'una ma qutilu da sun bi mu da sun bi shawaranmu da sun bi umarninmu ma qutilu da ba a kashe su ba a kira ibnu amir ma qutilu da ba a karkashe su ba wato a ciki har da ma wato har da yi ma musulmi habaici cewa kifan da aka yi musu an karkashe su an gaggama da su da sun bi mu da ba a je an musu wannan farnar da ta'adin da aka yi musu ba wato kamar suna farin ciki da kifan da aka yi ma musulmi Allah ta'ala ya ce qul ce ne musu fadra'u an anfusikum law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin ce ne musu ku kare ma kanku mutuwa ku kare ma kawukanku mutuwa mana in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne a cikin fadin ku cewa da sun bi mu da ba a kashe su ba aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuje mutuwa sai ta zo muku ko da kuna cikin benaye ne wanda aka gina su masu tsawo sai mutuwa ta zo saboda haka waɗannan munafikai sun hada bayan wato zaman su takhallufi zaman su a baya da kinsu ta jihadi kuma sun hada hadda ma wato yin musu da kaddara Allah domin wanda zai ce da kai kaza da abu kaza bai faru ba wannan ne musu da kaddara Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan abu ya faru kada ka ce law anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza da na yi kaza da kaza da abu kaza da kaza ya kasance fa inna law taftahu amal ash-shaytan domin law tana bude aikin shaytan domin ita ce farkon wato tafarkin ƙaryata musu da kaddara farkon abin da kake ake so idan wani abu mummuna ya same ka ka sallama ma Allah kace haka Allah ya kaddaro idan tsanani ne ka sallama ka ji tsananin ka ji zafin amma kada kace ina ma da nayi kaza domin wannan shi zai bude maka kofar shaitan sai shaitan ya shiga ya sanya ka ka mugusta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ko mugusta zato ga Allah kafirci ne shi yasa kaga wannan waɗannan Allah madaukakin sarki ya bayyana sharrin su banda sharrin sun zauna ma ba su je jihadin ba sun yi ƙarya sun faɗa saɓanin abin da ke cikin zukatansu kuma ma ga wani abu wanda yake Allah ne kaɗai zai iya sani shi ne wato rashin yarda da ƙaddara suke cewa ai da sun bi mu da wannan abin da ya same su bai same su ba
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
a cikin ayar da ta gabata akwai misali na wata ka'ida da malamai suka kawo wadda suke cewa ka'idatu irtikabu akhaffil mafsadatayn wa daf'i adnal mafsada wa tahammul adnal maslaha daf'an li a'laha wato wannan ka'ida ka'idar irtikabu a haƙƙin darrain ko kuma irtikabu a haƙƙin mafsadatayn da kuma fi'il adnal maslahatayn idza lam yumkin lil ajri an a'laha nan an ce ma munafikai qatilu fi sabilillah aw idfa'u ku yaƙi domin taimakon addinin Allah ko kuma idfa'u ko kuma wato ku bada kariya shine idan ba zai yiwu ku yi maslahar babbar ba shine yaƙi to alal aƙalla ku kare ne ku zo ku taimaka ku ba da mu gudunmawa wajen kariya kaga yin yaƙi ita ce maslahar da tafi kowace shi ko ka kasance a cikin rundunar ba ka yaƙi amma ka yawaita rundunar musulmi ita ma maslaha ce sai dai ba ta kai maslahar yaƙi ba to Allah ya yi umarni da ita to wannan haka ake a cikin musulunci haka ake so idan ba zai yiwu a samu maslaha idan ba zai yiwu a samu maslaha 100 bisa 100 ba to idan 50 cikin 100 ma ta samu alhamdulillah sai 1 cikin 100 ma ta samu alhamdulillah haka kuma idan akwai barna guda biyu idan ba zai yiwu ka kawar da barnar 100 bisa 100 ba idan ka rage barnar ko da 1 bisa 100 ne alhamdulillah wannan shine muke zan hukuncin hankali shi yasa yanzu kun ga kamar wato a magana kokarin aiwatar da shari'ar musulunci a halin irin na ƙasar Najeriya wanda aka ce waɗansu suna cewa tawa ita shari'ar musuluncin masdarinta tushenta tsarin mulki ne shi ku tsarin mulki kafirci tunda yake sama yake da duk wata doka ba ta alƙur'ani ba ta tsarin mulki ba saboda haka kenan kun ga shari'ar ba za ta zama to 100 bisa 100 kuma har yanzu akwai abubuwa na shari'ar da ba zai yi a yi su ba to dan saboda wannan amma yanzu wannan hujja ne na a ce abinda za a iya samu na maslaha daga aiwatar da wani juzu'i na shari'a sai a ce ba za a yi shi ba dan ba za a iya samu 100 bisa 100 ba wannan shi an ci ne shi ne suke cewa idan limamin karfi idan mahdi bai bayyana ba to babu sallar juma'a babu jihadi ba ba da zakka duk wani abu wanda yake za a taro a yi ba za a yi ba har sai liman har sai shugaban ajali ya bayyana amma in ba haka ba wanda yake kuma daga baya suka yi watsi da shi suka kawo bid'ar wilayatul faqih suka canza ta amma ba a cikin wanda zai san yadda ka'idar shari'a take kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa manufar shari'a shine wato daf'ul masasif wa taqliluha wa jalbul masalih wa takthiruha kawar da barna da rage ta in ba za a iya kawar da ita 100 bisa 100 ba a rage ta da kawo gyara kawo alkhairi a cikin al'umma da yawaita shi in ba za a iya kawo alkhairi ya gane ko ina ba to idan dai za a kawo shi ya yawa a cikin al'umma to wannan manufa ce ta shari'a so da haka abinda za a iya yi yau ko da a ce kokarin da aka yi shine a hana wato illar barasa a cikin al'umman mu wannan maslaha ce ta shari'a wanda ya wajaba ga duk wanda yake da iko kan ya bada gudunmawa ai wannan ya bayar da gudunmawa domin yana ya dace da manufa ta shari'a a hankali kuma in aka yi abin da yake da wato imani da ikhlasi ba da yaudara ba ba da wata manufa daban ba da manufar Allah saboda Allah yake so a yi da neman yardar Allah sai Allah ya taimake mu ya zamanto an zo ga inda za a yi abin ɗari bisa ɗari ɗin ya zamanto shari'a ta samu tushen zamanta da gindinta ba ƙarƙashin wata doka ta wani constitution ba wannan shine abin da shari'a take koyar mana to kuma wannan kamar yanda waɗansu malaman tafsiri suka yi ishara a cikin faɗin Allah ta'ala wa qul ta'alu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u akwai misali ga ita wannan ka'ida ta shari'ar musulunci ta shari'ar musulunci sannan wannan ayar wanda aka karanta aya ta 169 wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun waɗannan ayoyi da kuma ayoyi biyu da suka zo bayan wannan waɗannan ayoyi su ne suka zo domin su bayyana falalar ash-shuhada da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba su girma da kuma wato ni'imar da Allah ta'ala ya musu na falalarsa da ihsaninsa wanda a cikin wannan bayanin akwai kuma wato lallai akwai rarrashi da ban haƙuri ga muminai da yi musu ta'aziyya da kuma zaburar da su a kan su tashi fi jihadi fi sabilillahi da kuma su bijirar da kansu ga samun shahada domin sai ta jihadi ne ake samun shahada saboda haka yayin da aka bayyana falalar shuhada kamar an zaburar da su ne kan yin jihadi su samun falalar shahada domin yadda aka ba su haƙuri kuma aka yi musu ta'aziyya shine Allah ta'ala ya tunatar da su musibar da ta same su ta rashi da aka yi Allah ya tunatar da su wannan musibar to amma Allah sai ya nuna musu cewa wannan musibar da ta same ku duk da ta samu abokan gabanku rufin ta sau biyu to sun fi ku jin zaɗi sannan kuma ku akwai bambanci tsakanin taku musiba da tasu musiba suna ku wanda aka mutu wanda suka mutu ya zamanto miki a gare ku ba kamar nasu bane suna ku wanda suka mutu ga bayanin matsayinsu yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata da dai kada ka taba tsammanin cewa waɗanda aka kashe su domin ɗaukaka addini a wajen ɗaukaka addinin Allah su matattu ne bal ka bar wannan zato shine ma'anar idrab din nan ahya ay hum ahya su rayayyun inda rabbihim yurzaqun ana azurta su a wajen ubangijin su ko kuma bal ahya'un inda rabbihim su rayayyun rayuwar a ina a wajen ubangiji suke a wajen ubangiji suke wato suna da matsayi na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa ila ar-rafiq al-a'la ila ar-rafiq al-a'la ya zuwa ga wato abokai waɗanda suke su ne mafiya girman daraja to shine ma'anar inda rabbihim wato suna da daraja ta kusanci da ubangijinsu a raye kuma suke yurzaqun ana azurta su domin wannan shine ma'anar sura yayyun domin wanda ya mutu arzikinsa ya yanke ya gama cin nasa to amma wanda yake da raifa har yanzu ana bashi arziki wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana falalar shuhada da ita Abdullahi ibn Mas'ud ya ce mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene ma'anar wannan aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ash-shuhada waɗanda suka yi mutuwar shahada arwahuhum rayukansu fi jawfi tayrin khudrin yana cikin cikin wato tsuntsaye koraye fi qanadil mu'allaqatun bil arsh a cikin wato fitila irin ta ragaya irin wannan furayya din nan irin wannan fitilar da ake ratayawa mai kamar ragaya akan waɗannan fitilun suke su kuma waɗannan fitilun a ina aka rataye su tunda sai an yi musu sai da ragaya ne a ina ake rataye su a al'arshin Allah tafrahu fil jannati haythu tasha tana tafiya a cikin aljanna duk inda suke so suna tafiya a cikin aljanna an ce rayukan mumini wato a cikin aljanna duk mumini in ya mutu ransa tsuntsu ne a cikin aljanna zai rinka yawo a cikin aljanna to gashi kuma rayukan mumini an ce suna cikin waɗansu tsuntsaye korai korai to ne bambancin su da shuhada uku ne bambancin shuhada da sauran mumini shine alhaji ibn kathir yake cewa ai su tamkar wato tauraro ne a cikin tsuntsaye rabb mumini shine tsuntsun amma su waɗansu tsuntsaye ne na aljanna da aka sanya rayukan na su shuhada a cikin su kamar matsayin tauraro ne a cikin tsuntsayen aljanna suna cin abincin aljanna su kai su komo suna tafiya duk inda suke so a cikin aljanna Allah ta'ala yake yastabshiruna bi ni'matin min Allah farihina bima atahumullah suna yin farin ciki da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su min fadlihi na wato daga falalarsa ai wato suna farin ciki idanunsu sun sanyaya zukatansu sun yi farin ciki saboda ne saboda alkhairin da suka samu da yawansa da girman alkhairi da daɗin da wato cikar jin daɗin da suka samu wanda yake zuwa musu wanda yake babu wani tawaya a cikinsa babu wani wato abinki a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa musu tsakanin na'imul badan bil rizqi wa na'imul qalbi wal ruh bil farhi bima atahum min fadli Allah ta'ala ya haɗa musu da wato ni'imar jiki cewa Allah yana ba su abinci sannan banda ba su abincin ga farin ciki me yake faranta musu rai na abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na falalarsa shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani rai da zai mutu ya samu alkhairi a wajen Allah face ya samu alkhairi a wajen Allah ya ji cewa yana da bukatar wani abu illa shahid duk wanda ya mutu ya je ga abin da Allah ya ba shi sai ya ce to wallahi ya ishe shi ba ya neman komai sai shahid kawai in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Anas ibn Malik a cikin sahih muslim ash-shahid shi ne zai ce ya Allah ina da buri na kamar yadda ni duniya a sake kashe ni domin ka sake bani matsayin shahid shi ne kadai zai ji cewa duk da abinda aka bashi a wani abu da yake nema shi yasa ne lokacin da aka kashe Abdullahi ibn Amr ibn Haram Abdullahi ibn Amr ibn Haram baban Jabir yana daga cikin farkon wanda suka je suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya a Makka lokacin Aqaba lokacin da za a ta zata wanda zai kula da su ka zauna a gida ka kula da 'ya'yanka ka kula da 'yan uwanka ni kuma zan tafi jihadi fi sabili ni kuma zan tafi uhud tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam dede shine ya gaya masa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u aka kashe shi a wajen yakin Uhud lokacin da aka kashe shi Jabir yazo yana kuka fa bai suka hana shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyale shi yace ko kai kukan ya Jabir ko ba kai kukan ba wallahi mala'iku ba su gushe ba suna ɗaukaka shi da hada fukafukan su suka yi sama da shi yace ya Jabir ko ka san cewa Allah yayi magana da babanka kifahan babu kafinta tsakanin su da shi yace masa ya abdi ya kai bawa na abdullah tamanna kai buri yace ya Allah buri me zan yi bayan abin da ka bani yace masa kai buri dai sai ce to Allah buri na ta mayar da ni duniya a sake kashe ni a sake mutuwar shahada sai Allah ya ce masa inni qadaytu annahum ilaiha la yarji'u ai na hukunta cewa su ba za su da wanda in dai aka mutu ba za a dawo duniya ba irin wannan daraja Allah madaukakin sarki ya ba su shine farihina bima atahum Allahu min fadli suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na falalarsa shi yasa suke burin a sake ba su a sake dawo da su sake samun shahada din wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim sannan kuma suna yin albishir ga waɗanda ba su riske su ba wanda suke a bayan wato suna yi ma junansu albishir da akan ƴan uwansu wanda su ma sun tabbata akan tafarkin jihadi suna yi musu farin ciki da wato cikakken farin ciki cikakken abinda zai faranta musu rai in su ma sun mutu wato ƴan uwansu da suke jihadi suna yi musu albishir ku ci gaba ku dage ku ci gaba kuma ku zo ku zaman so kun samu ƙarshe irin namu wanda wannan malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake nuna kan cewar mutanen kirki ko sun mutu Allah yana sada zukatansu yana sada rayukansu da mutanen kirki a rayuwarsu shi yasa lokacin da shi Abdullahi baban Jabir ya rasu lokacin da aka zo lokacin Muawiya yana khalifa da aka zo za a kawo wato famfo Madina eh famfo ne mana tunda an zo an yi wato rani aka yi wanda zai rinka kawo ruwa cikin garin Madina cikin sauki lokacin da aka yi an biyo da shi tawajil aqiq wannan kogin da yake waye Madina wannan kogin mai albarka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadi ne mai albarka sai ya zamanto hadan da aka yi sai ya biyo ta kusa da kabarin shuhada Jabir da daddar sai ya mafarki cewa mahaifinsa ya ce masa kwanciyarsa ta takura a inda yake kwanci saboda haka sai je ya haƙe kabarin ya je buɗe kabarin yace sai ya same shi yanda ya binne shi haka yake a lokacin kuma shekara wajen 40 bayan an yaƙe Uhud lokacin Muawiya yace yanda ya binne shi haka yake yace sai hannunsa da ya sa hannunsa a goshinsa a wato nan gefen a wato a gefen goshinsa tsakanin kunnensa da idansa da ya daga hannun sai ga jini yana fitowa kaji bayan shekara 40 amma jinin bai daskare ba wato Allah ya kiyaye jikunansu ma banda wato rayukansu da ya ɗaukaka ya zuwa gare shi jikunansu ma Allah ya tsare su Allah bai sallaka bakteriya a kansu ba abin ya fi ƙarfin bakteriya ya ce sannan ya ɗauke shi ya canza masa kabarinsa wannan tana nan a wannan riwayar tana cikin musaddarat na al-hakim da isnadi ingantacce al-hakim al-zahabi ya kawo ta cikin tarjamar Jabir ibn Abdullah al-ansari a cikin siyar a'lam al-nubala saboda haka suna yi ma junansu al-bushir yayin da suke waɗanda suke zaune suka ci gaba da jihadi to shuhada da suka riga su sune musu al-bushir cewa ku ci gaba ku dage kuma ku zo ku same mu ga irin abin da Allah ya yi mana ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون شور واتو باب قروع جريف باب قروع جريف ولا هم يحزنون كما بازات بك انتكيبا واتو تنه موسى البشر دا شوى كده سجد أوران كومي كما كان شوار إن أولنا الناس دا سكة فيها أكن جهادي أبايوس سداجي أكن جهادي كده في بك انتكي يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين كما سنعي مجونا البشر sune ma juna albishir da ni'ima daga Allah wa fadlin da qari wanda wato qarin ihsanin Allah wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin kuma suna yi ma juna albishir cewa Allah baya so da ladan mu'minai ai wato Allah zai cika musu ladan su Allah ya zama to mai godiya ga abin da suka yi ya kara musu daga cikin falalarsa da abin da yake ba zai ya fi karfin ma abin da suka yi kokari suka yi wato ba kawai abin da suka yi zai ba su ba sai ya da kare musu kari a cikin falalarsa wannan wato Allah wannan an yi qira'a bi wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin bi yana cikin wato jerin gwanan abinda take farin ciki abinda take majunan su bishara da shi cewa Allah sun tabbatar cewa Allah baya son zalalan mu'minin domin su sun je sun galo sun dandano saboda haka suna yi ma sauran mu'minai yan uwan su albishir da wannan fassarar da muka ambata na cewa wato suna da ittifali ta rayukansu ta fuskar mafarki kenan irin mafarki da za a rinka gani na waɗanda suke mutuwar shahada a waɗansu riwayoyi sun nuna wannan albishir ɗin da ake yi hakikatan ya faru cewa akwai waɗanda suke mutuwar shahada a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke mutuwar shahada sai suka ce Allah abinda kawai muke so dan Allah ka ba mu ƴan uwan mu labarin cewa ga abin da kai mana sai aka saukar da wannan aya to shine Allah yake ba da labarin wato albishara da kike yi ai cewa kike yi Allah a maimakon mutun da mun mutu ba za mu iya musu bishara ba kai ka isar da bisharar anna a maimakon mu shine Allah ya saukar da alqur'ani muke karanta shi har yanzu to wannan ya faru ga su shuhada a Uhud haka kuma yake faruwa ga dukkan shuhada cewa tamkar wani shahidin ma da ya zo daga baya in aka karanta wannan ayar ya riga ya faranta ma 'yan uwan sarai cewa ku yi albishir cewa na je na samu falala daga Allah Allah ya faranta min rai na samu ƙari kuma ku farin ciki ku albushir cewa ba za ku ji tsoro ba babu tsoro a gare ku babu baƙin ciki a gare ku Allah baya so ga taladan mu'mini abinda Allah ya faɗa zai yi din nan da mu'mini zai yi har sama da shi ma shine wannan albushir duk guda biyun sun tabbata duk guda biyun sun tabbata kamar yanda abubuwa da suke su zo na manamat bacci wato mafarkai waɗanda ake gani da ma'ada wato shuhada waɗanda suke bayyana irin matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba su wanda a cikin waɗannan mafarkai din akwai albushir da mu'minai da suke akan tafarkin su cewa mu ma an mun wannan tafarkin nasu fa ga abin da Allah madaukakin sarki zai mana saboda haka a cikin wannan kun ga akwai wato rarrashi daga Allah da kuma wato zaburarwa akan a tabbata a dage akan tafarkin jihadi domin taimakon addinin Allah a cikin wannan ayar akwai tabbatar da cewa rayuwar barzahu tana tabbatar da akwai ni'ima a cikin ta kamar yadda yake akwai azaba a cikin ta kamar yadda yake akwai azabar rayuwa akwai azaba a cikin rayuwar barzahu a cikin kabari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da nemi tsari daga azabar kabari haka zalika akwai ni'ima a cikin rayuwar barzahu shi yasa sayyidina Usman yake cewa shi kabari imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nar ko dai dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta yayin da mutum ya shiga cikin kabari idan ya zamanto idan ya zamanto kabarin sa ya zamanto ni'ima ne to gaba sai dai ya ƙara kyau idan ku aka shigar da mutum cikin kabari ya zamanto ramin azaba aka shigar da shi to wal Allah ya kashe mu baya kuma sai abin da ya fi wannan mu shine awwalu manazilil akhirah farkon matsayin farkon wato gidan lahira ga shuhada su ba sa wannan rayuwar a cikin kabari wanda yake a cikin kabari yana zaune a cikin kabari Allah zai ni daga cikin ni'imar kabari Allah ya yalwata kabarin mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga Abu Salama yace Allahumma afsah lahu fi qabri ka yalwata masa kabarin sa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa kabarin sa yana daga cikin ni'imar rayuwar kabari kaza ka samu abokin hira wanda zai zo a matsayin wato saurayi kyakkyawa mai kyakkyawar kama mai kyawawan tufafi mai daɗin zance ya zo ya zo na ya rinka zance da kai in ka ce in bumi ne kai ce kai kowa ne kai fuskar ka kamar fuskar wanda ya zo da alkhairi ya ce ayyana kyakkyawan aikin ka kyakkyawan aikin da kake yi ne yawan sallar ka a sabon farkon nan da yawan taimaka ma a miskinai da yawan biyayya ga iyaye duk shi ne Allah ya zama ya maida su a wannan sifar na zuwa zuwa tare da kai ya daga cikin wannan ni'imar kabari duk da wannan ni'imar to shi a shahidi ya shallaka nan ya fita nan shi baya zama a cikin kabari yana cikin aljanna a aljannar ransa yake mumini idan aka dauki ransa Allah zai ce ma mala'iku bayan an daukaka ransa zuwa ga sama sannan sai Allah ya ce ku dawo da ransa cikin jikinsa domin na hukunta musu kan cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra amma su ku ashuhada su ba za a dawo da ransu cikin kabari cikin jikinsu ba su ashuhada ransu sashi ake yi a cikin waɗannan tsuntsayen na aljanna suna yawo suna ratayuwa da inuwar al'arshi wato a al'arshi mun san shi al'arshi shine saman aljannatul firdaus kamar mu yanda mu a nan duniya sama'ud duniya ita ce saman mu to ita aljannatul firdaus aljanna da tafi kowace ɗaukaka ta can saman ta ƙoƙolin samanta al'arshi to akwai fitilu da aka rataye a jikin al'arshi wanda waɗannan fitilun su waɗannan tsuntsaye da aka sanya musu rayukan shuhada can suke zuwa suna hawa sannan kuma su sauko su rinka yawo suna zuwa inda suka so a cikin aljanna a haka zaki har Allah madaukakin sarki ya tayar da mutane ash-shahid yana da hukunce-hukunce wanda aka kashe shi a fagen fama ash-shahid nau'i الشهيد نوع انواع اكو شهيد المعركه وندا اكشي شي ا فجن فاما كما شي ما وندا اكشي شي ا وجن ياقي دين اذا ياقي شي ما نوع دبن دبن ني وندا اكشي شي ا ياقي تكان مسلمي دا كافري تو شي ني شهيد المعركه wannan malamai abinda jumhur malamai suka tafi akai shine matabar imam malik da imam abu hanifa da imam shafi'i da ma jamaahirin malamai wanda suka saba kaɗan ne daga cikin tagayyar Sa'id ibn al-Musayyib da Hassan al-Basri shine cewa wanda ya mutu shahada ya mutu a fagen fama ba za a yi masa wankan gawa ba ba za a yi masa sallah ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku cire karfe daga jikinsu da fatun da ke jikinsu wadkunuhum fi thiyabihi ولم يغسلوا ولم يصلي عليه ان جزء حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي اشري مس دكان وني قرفي واتو دمرا da takobi da kibiya duk a cire daga jikinsu wadfunuhum fi thiyabihim kubunne cikin tufafinsu walam yughassalu ba ai musu wanka gawa ba walam yusalli alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu salla ba sai dai yazo ya ce ayyuhum aktharu akhdan bil qur'an wa yatahadda al qur'ani sai ya ce aka shi a gaba a cikin lahadi mun san lahadi ake musu lahadi ake yi a madina wato kabarin da ake fati jihar qibla afa wato airani a kasa inda mutum zai iya shiga sannan sai a fafe jihar qibla sannan sai a zura mutum in an zura mutum sai a rufe bayan da tubali sannan a sa kasa a rufe to in suka zo saboda yawan su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hada mutum biyu uku hudu biyar a cikin kamari daya a cikin rami daya sai airani wanda yafi hadda alqurani sai a tashi a gaba wanda ya nuna hatta bayan mutuwa alqur'ani yana tabbatar da wato ci gaba da mutum dan haka a rinka duk wanda aka ce ana ramma ne a kaddamar da shi a ramma sai a gabatar da shi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan hatta a cikin kabari haka aka dinga kaddamar da su haka aka binne su dan haka ne malamai suka tafi wannan shine mataban malamai wanda aka kashe shi a fagen fama ba za a kashe ba za a yi masa wankan gawa ba za a yi masa sallah ba haka za a binne shi wanda aka kashe shi a fagen fama amma yakin na fitina ne kamar tsakanin musulmai amma kuma shi mazlum ne an kashe shi bisa zalunci to shi abinda yake matabar Imam Malik da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal kuma wannan shine abin rinjayarwa wajen malamai shine za a yi masa wanka za a yi masa sallah domin shi wanka yi ma wanda ya mutu wanka da yi masa sallah ka'ida ce asali shine asali na shari'a ka'ida ce ta shari'a ba za a bar wannan ka'idar ba sai da ijma'i ko nassi kan shuhada wa uhud nassi ya zo saboda haka sai ai kiyasu wanda yake tamkar su amma wanda ya zamanto da yi kama da su 100% da yi kama da su ba ta yanda suka yi mutuwar ta su ta shahada to wannan sai a koma tare da asali wannan shine ihtiyazu dan haka kun ga irin su Ammar ibn Yasir da aka kashe su a lokacin yakin Siffin tsakanin Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Sayyidina Muawiya tare da cewa Ammar ibn Yasir Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi waɗanda suka kashe shi su ne akan wato tafarkin ba daidai ba tattuluhu fi'atul bariya ungiyar da ta fice daga cikin da'ar shugaba su ne za su kashe shi to kaga kenan kashe shi da aka yi mazlum aka kashe shi shahada shi ma yi to amma sai da aka yi masa wanka aka yi masa sallah nau'i na uku wanda yake kashe shi aka yi amma ba a filin ba a wajen yaƙi ba an kashe shi ba a wajen yaƙi ba shi ma shahidi ne amma kuma ba shahidul ma'araka ba kamar Sayyidina Umar daga yana cikin sallah aka same shi da Sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cikin sallah aka same shi kuma wannan ya zama to sanadiyar mutuwarsa to kaga an yi musu wanka an yi musu sallah dan haka wanda yake an kashe shi amma ba shahidul ma'araka ba wanda aka kashe shi sai za a yi masa wanka za a yi masa sallah kuma inda ya faru da Sayyidina Umar da Sayyidina Ali ibn Abi Talib dangi na ƙarshe na shuhada shine wanda suke ba kashe su aka yi domin ɗaukaka addinin Allah ba amma Allah a cikin falalarsu ya ba su hukuncin mutuwar shahada matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kuke tsammanin shahidi a cikin al'ummata suka ce wanda aka kashe shi fi sabilillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in haka ne kenan shahada kaɗan ne a cikin al'ummata sannan ya lissafa waɗanda suke shahada ya lissafa waɗanda suke ash-shuhada daga ciki yace akwai wanda yayi al-ghariq wanda ya mutu a cikin ruwa wal mabtun da ne ciwon kaba wal da wanda bango ya fado a kansa da wanda ya kone da matsalar zo mutuwa wajen nakuda da Ibn Hajar ya rinka jera su dan Imam Bukhari ya ce babu shuhada ash-shuhada khamsa shahidai guda biyar ne Ibn Hajar da ya rinka jera su da suka zo a cikin hadisai da suka inganta sai da suka kai guda 20 yana daga cikin abinda malamanmu suka ambata cewa suna daga cikin wanda su ma ake ba su hukuncin shuhada waɗanda suke mutuwa a cikin hadarin mota a wannan zamani musulmi wanda suke mutuwa a cikin hadarin mota domin mutuwar fujia ce wannan malaminmu Sheikh Muhammad Muhammad al-Mukhtar al-Shanzibi yace yaji da kunnan sa Sheikh bin Baz Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz Allah ya ji kanka yana cewar a hadisan da suke magana akan shuhada sun nuna cewa wanda ya mutu a irin wannan mutuwa ta hadarin mota a wannan zamani shi ma mutuwar shahada ne kuma duk wanda ya karanta duk wanda yake son ya in mutun ya je ya karanta sharhin wannan babin a cikin kitabul jana'iz da sahihul bukhari a cikin fathul bari babu shuhada khamsa da yaga yanda hadisan suke zai ga hatta inda ibn hajar yake cewa babin shine wanda yayi mutuwa wanda take ta zo masa kuji'a kuma wanda take ta zaman to kan cewa akwai tsananin zafi tare da ita wannan a maimakon wannan Allah zai yafe masa zunubansa ya bashi darajar shuhada wannan kuma ba abu ne wanda yake mabuwayi ba ga Allah Allah mai yawan falala ne ga bayin sa mu'mini kai dai babban abin ka dage akan imani har Allah madaukakin sarki ya samu tuwa ka ta zo maka tana nan a cikin addinin musulunci a ash-shahid ana yafe masa dukkan zunuban sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake illa dai banda bashi banda bashi bashi akan wannan malamai suke kiyasin sauran haƙoƙin mutane sauran haƙoƙin mutane saboda haka ina ne cewa dan an bashi wani salati ya ja shi wani adadi shikenan duk kudin mutane da yake shikenan an riga an biya masa ga wanda ya mutuwa shahada shi ma kansa an ce ba biya masa wannan ba sai kai dan an baka wani abin nan an baka wani wurdi ka je ka ja shi wani adadi kace zaka wannan bayan ko baka da wani hujja daga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anin fada'il da sha'anin matsayi a cikin aljanna wannan ya daga cikin ghaibiyat da ba a yarda da magana kowa sai magana Allah da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sahabi in yayi magana akan wannan sai a ce lahu hukmun raf'i ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce da ra'ayin sai fada ba dan ya ba yadda za a yi ra'ayi ya fadi shi saboda haka wanda yake nuna muhimmancin wato kula da haƙƙin mutane sai dai shi shahid da aka ce za a yafe masa komai banda bashi to za a kayyade shi da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man akhadha amwanan nas yuridu ada'aha addallahu an wa man akhadha amwanan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya dauki wanda ya karbi dukiyoyin mutane yana da niyyar zai biya to Allah zai biya masa wanda ya dauki dukiyoyin mutane ba shi da niyyar ya biya ya cinye ya handane ya wawure to Allah zai haraka shi saboda haka shi ma shahidi wanda ya mutu da bashi a kansa idan ya zamanto akwai halin da ƴan uwansa za su biya su biya in ba su da halin da za su biya za a iya biya masa a baitul mal a biya masa in baitul mal ka kasa biya masa to ana kaunar Allah maɗaukakin sarki ranar alƙiyama zai biya masa wannan kaɗan ne a cikin falalar Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abu ne wanda yake gagarar Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu manzilatul shuhada sayyidina Umar ibn al-Khattab ya kasance ya ruwaito ya ko shi dai ko wanda daga cikin sahabbai ya ji hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala ash-shahadata khalisan ballaghahu Allah manzilata ash-shuhada wa in mata ala firashi wanda ya roki Allah shahada mutuwar shahada da ikhlasi a cikin zuciyarsa da gaske yake yi da gaske yake tsakaninsa da Allah Allah zai rufar da shi matsayin shuhada ko da ya mutu akan katifarsa ne shi sa sayyidina Umar yake yawan addu'a Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik wal maut fi balad nabiyyika sallallahu alaihi wasallam Allah ina roƙonka shahada a tafarkinka da mutuwa a garin annabinka sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu aka binne shi a Madina to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto masa mai ceto zai zamanto masa mai shaida sayyidina Umar yake wannan addu'ar kuma Allah ya hada masa wannan yayi mutuwar shahadar domin kashe shi aka yi zulman yana cikin sallah sannan kuma ya mutu a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne shi yana makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin da aka binne shi da shi da sayyidina Abubakar Allah ya gada su baki ɗaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum kamar yadda Ibn Hajar ya ce hadisi ne haka kamar yadda yazo a cikin Mukhtasar Targhib wa Tarhib ya zo zai shiga sallah sai ya ji wani mutum ya ce Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin Allah bani abinda wato bani mafificin abinda kake bama bayanka salihai bayan an dinda sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne yayin wannan addu'a sai ya ce ni ne ya rasulullah yace inda kai haka za a kashe ka mutu fi sabilillah. Saboda haka kenan dawamar wannan bawan Allah a cikin wannan addu'ar hanya ce da za ta kai shi zuwa ga samun shahada. Dan haka mai neman wannan daraja sai ya roƙe ta daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ba mu matsayin shuhada, Allah ya ba mu matsayin shuhada, Allah ya ba madaukakin sarki ya rayar da mu musulmi, ya dauki rayukanmu a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya rukar da mu da bayin Allah salihai. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.